تناهى حان للصبح الببارك.
من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدياء إيمانا وموهبة فبالجهالة قد خابت متاعينا. من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدياء إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا.
غابت مناقبنا وتوزع حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحز الطومان وغسلينا.
غابت مناقبنا وتوزع حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبد الطومان وغسلينا.
لنا السفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبدينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta, Annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har izuwa ranar alkiyama. Jama'a sauraro, ina mana sallama irin ta addinin musulunci a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zuwa da gidan wannan radio mai albarka da lafiyar muryar zamani, wanda a kullun yake duba tarihin magabata na kwarai don mu ga me zamu iya koyi da magabatan namu, wanda a satin da suka gabata kamar biyu zuwa uku muna tattaunawa akan sahabin nan wanda yake akwai darasi matuƙa a cikin rayuwarsa, Dulaiha, wanda bawan Allah ne wanda Allah madaukakin sarki ya ajiye abubuwa a cikin rayuwarsa ta yadda mutane za su yi koyi da wannan bawan Allah. Inda mun ji a satin da ya gabata ko sati biyu zuwa uku, inda Dr. Abdullah Umar Usman gadan kai mana bayani akan wannan bawan Allah da sunan shi, daga inda ya fito da irin kokari da shaja'a da yake da shi, da kuma lokacin da ya musulunta, kuma izuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi ya bar musulunci, aka zo aka suka ringa yaki tsakanin shi da musulmai, daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ƙara masa ni'ima ta dawowa cikin wannan addinin musulunci. Wannan abu ne wanda yake kwarai da gaske, akwai abun lura a ciki ta ko ina, wanda yana nuna maka duk irin yadda ka kai ga biyayya ga Allah madaukakin sarki, baka huce Allah madaukakin sarki ya jarraba ka ba da wani abu wanda yake ba kai zato ba, ba kai tsammani ba. Allah madaukakin sarki zai iya jarraba ka, idan aka jarrabe ka dama abinda ake so ka tuna Allah madaukakin sarki, ka koma izuwa ga Allah madaukakin sarki, to wannan ka ci jarrabawan ma kenan. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana a Alkur'ani, yake cewa su mummunai su ne waɗanda ba sa yin kisa, ba sa yin zina, ba sa yin shirka wa Allah. Allah madaukakin sarki ya ce duka waɗannan musulmanmunai ba sa yin su, kaga mummunai ba zai yi su ba kenan. Amma sai Allah madaukakin sarki ya ce wanda yi su kuma sai ya tuba, yayi imani, yayi aiki mai kyau, to Allah madaukakin sarki yakan canja wancan ayyukan nashi mara kyau ya koma mai kyau. Kaga irin wannan jarabawa ce ta Allah madaukakin sarki, amma dai bayan ka tuba sai ka kuma gyara gaba, sai kaga Allah madaukakin sarki, in mutum ya samu tuba wanda yake tuba ne a gaske, sai Allah madaukakin sarki ya canja wancan mummunan nashi. Saboda haka kawani yace to ga sahabi ma ya fita daga musulunci ya dawo ya kyautata imanin shi kuma Allah madaukakin sarki zai iya canja mishi wancan laifin da ikoma shi ma kyakkyawa ne domin wannan abu ne mai sauki a gurin Allah madaukakin sarki kamar yadda ya kawo a alqur'ani والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله مدعوك كنسلك يتمكيم لإدم من يأيك ملكيو mu tuba mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki kaga wannan ya nuna ma kenan zaka iya yin kuskure zaka iya laifi amma dai in kai sai ka koma zuwa ga wanda ya halice ka kai tuba wanda yake cikakken tuba ne a yau insha Allah za mu dora a cikin tarihin wannan bawan Allah dan mu ji sauran abubuwan da yake za mu ƙara kalatowa wanda insha Allah za mu ji su daga bakin Dr. Abdullah Umar Usman gadan kaya kamar yadda muka saba kasancewa tare da ku a kowane sati ni Aminu Khidir Idris tare da Dr. a cikin wannan shiri mai albarka saboda haka za mu karasa abin da ya rage na rayuwar wannan bawan Allah bayan dan abin da muka ji muga kuma da me za mu yi koyi da shi a cikin rayuwar mu akarmakallahu me za mu karasa a tarihin wannan bawan Allah
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala asmanil akmalani ala khairi khalqillah ajma'in nabina muhammadin ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يبقى وقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هكني كمر يدى من فارتتنا أكون صحابي طليها ابن خويلد صحابي نيمي مطعيك ومجارمي مايكي وما الله يجربيشي كما يدى سنر الله ني تبارك وتعالى يكن يجرب متن so Tulaiha ya musulunta ya kuma ridda sahabi ne ya musulunta ya kuma ridda da ya ridda din kuma ya zalunci kansa har ya kai ga yayi da'awar shi annabi ne yayi da'awar shi annabi ne har ma yayi ta yaki tare da musulmi har ma yayi ta yaki tare da musulmi kuma Allah bai bashi nasara ba cikin yakin da fadan da yayi da musulmi din a bayan mutuwan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma kafin ya rasu an samu fitintunu kwarai da gaske wannan Tulaiha yana daga cikin waɗanda Allah ya jarrabi musulunci da shi ta dalilin sa ta bangaren sa fitina ce ta yaduwa iya fitina babbar fitina shine da awar kujera annabi cewa shi ma annabi ne ya tura dan uwansa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sako yace aje a aika a gaya wa annabi cewa shi ma fa yanzu annabi ne shi ma yanzu annabi ne mai zaman kanshi subhanallahi alazim kuma yace a gaya wa manzon Allah yana kiran sa yazo ya masa da'a shi ma fa ana fa saukan masa da wahayi wannan kenan kaga fitinar tun kafin annabi ya bar duniya ta fara annabi yana raye ya ga waɗanda suka yi da'awar su annabawa ne amma hukuncin duk wanda ya ci shi annabi ne kashish kuma Allah ya aika wani sahabi mai suna Dirar ibn al-Azwar al-Asadi dan yaje ya tunkari wannan zalunci da kafirci da shi Tulaiha ya zo da shi haka aka je aka yi tafafatawa annabi yana ƙaryata shi, musulmi kuma suna da ƙaryata shi, rundunarsa da suke tare da shi suna ta raguwa, har sai da ta kai ga an yi fada, an yi yaƙi takwabi da takwabi tsakanin Tulaiha da mutanensa da Zirar al-Azwar ibn al-Azwar al-Asadi. To shi Tulaiha wannan bawan Allah da ya ridda mayaki ne, kamar yadda malaman sira suke fada, kana muqatilan qalla nadhiruhu ku fi quwwatihi wa labaqatihi wa shaja'atihi. Mayaki ne jarumi da wahala ka samu irinsa, kuma motsi baya masa wahala, yanzu zai sama zai ƙasa. Tulaiha ta kai ga yana gaya mutane shi fa makami ma baya tasiri a kansa, irin kamar ko an sare shi bai saru ba. Daga nan nake jan hankalin yan uwa, ka san a Hausa muna da irin al'adar nan ta maganin bindiga, maganin wuka, maganin wani mutum ya je ya sha kaza, ya daura kaza, ya rata kaza, bindiga ba za ta ci shi ba ko wuka ba ta sare shi ba. Duk waɗannan abubuwa ba abu ne da shari'a ya zo da shi ba, gargajiya ce, da kuma wasu magungunan ma akwai shirka a ciki, hada wannan Allah da ciki da kuma yin wasu tsafe-tsafe. Normal mutum dan adam da aka san shi, normal dole ne karfe ya tasiri a kansa, normal mutum inda ba ya kauce wata hanya ba, in an sa masa karfe dole karfe ya tsaga shi, dan gangan jikinsa Allah bai yi shi cewa karfe bai zai ratsa shi ba.
To aka maka lau ko haka ne ya faru ga mutanen da suka sha maganin bindiga, suka bai daya gwada a cikinsu, ya gwada ta yi tasiri kuma a kan ɗayan har ya bar duniya, ɗayan kuma bai bar duniya ba, ko an sami
wani ne ya sha maganin bindiga ya ci a gwada,
aka gwada
don hauka ya ba dan wasan bindiga ya ce gwada shi, to da ya zo gwadawa mai kun ya ce a harbi kafa ko kuma a dan harbi wani guri. To ala'i hal mutane suna iya bada maganin bindiga su a karan kansu, a al'adarsu da gargajiyarsu da rashin addininsu su, ko maganin muka. Ina so wato in kautar da abun cewa musulmi na kwarai bai kamata fa ya shiga cikin wannan abubuwa na ɗiban waɗannan magunguna da yake akwai shirka a cikinsu, akwai sabon Allah a cikinsu, ba wasu da najasa ake haɗa su, akwai wanda sai an mai fitsari maganin, akwai wanda ake daura sunan aljanu da waye da sauransu, akwai wanda tsafi ake yi a ba mutum ko maganin wuka ko maganin bindiga. Ya kamata mutum musulmi da yake san ci wannan, ba laifi idan a ce zamani ya kawo wani magani babu shirka a ciki, in dai babu shirka a ciki mutum zai yi amfani da shi, in dai akwai maganin bindiga ko maganin itace ko maganin wuka wanda watakila ko wani ganye ne mutum zai sha, ko wani itace ne za a tafasa masa ya sha, ba kiran aljani, ba shirka, ba wani tsafi, mutum zai iya sha in an gwada ya yi shi kenan. Yanzu kamar maganin wuta, ai akwai itatuwa da ake sha ai wanka da su, a shafa a jiki da waye, mutum ya shiga cikin wutar ba za ta yi tasiri a jikinsa ba. So in har akwai irin waɗannan magungunan waɗanda babu shirka ba sabon Allah a cikin mutum, musulmi zai iya amfani da shi in ya ga yana da ra'ayi. Da wannan ne kuma duk nake da so in ja hankalin yan uwana dangane da wata ɗabi'a na shaye-shayen magunguna din nan. Ya kamata fa a yi taka tsantsan, duk maganin da mutum zai ɗauka sha ka tabbatar wanda zai baka maganin expert ne, mana yana da ƙwarewa akan sanin gangan jikin ɗan adam da lafiyar ɗan adam, dan kada mutum ya zo ya jaraba mummunan magani a kanka. Da yawa akwai waɗanda an ba su maganin gargajiya sun mutu kawai daga jin labari ai ana shan magani kaza, yana maganin kaza, wani ya ce a je a haɗa itacen kaza da kaza, a je a haɗa, mutum ya je ya ɗiba, ya je ya tasha ya kashe shi. Akwai wanda yana sha ɗin ya mutu, akwai wanda yana sha ciwo ya kama shi ya yi ta wahala ƙarshe mutuwa yi. So shi magani mai ilimi ne yake ba da magani, wanda a nan gaskiya ana daɗa kira ga gwamnati, musamman gwamnati, wallahi ta ja hankali kuma ta ja kunnan masu yawo suna sai da magungunan nan na gargajiya a laspika mutum kawai yazo ba likita ba bai je karanta ba kodan habal din ne magani na gargajiya ne tunda yanzu zamani yazo ana zuwa ayi karatun ana samun certificate akwai manya-manyan likitoci kwararru da aka san sun karanta wannan magani yanzu a Kano irin su Sangrip yana nan yana program anan gida radio sanannan dan uwa ne wanda Allah ya hure masa yana da wannan ilimi na maganin gargajiya akwai irin sadede ku suna nan daidai gurgudu waɗanda sun karanta abun a ilmanci wanda an san su tsofaffin hannu ne akan harkar magani na gargajiya kuma inda zaka je ofishin sa zaka ga littafai da yake research yake bincike da su computer da komai da komai a ta maganin gargajiyan ai duk akwai shi a duniya to waɗannan za su iya su baka magani kai amfani da shi dan akan ilimi suka baka amma kawai mutum shi ya gada ne baban sa yana shiga daji yana saro itace yana ba mutane kawai shi ma sai kama saron itace yana ba mutane akwai hadari gaskiya zai cutar da kai dan ka je ka sha maganin zai zo hana ka addinin ka mai amfani shi
akwai makallau wani lokacin baka ga kamar jarrabawa ce dan akwai wani abu da ake ce ma haukan daji ta yadda za a shiga jeji duk bishiyar da aka gani sai a saro a zo a dafa wa mutum ya sha
to kaga irin wannan zamani malam Aminu zamani na ilimi zamani na research zamani na bincike zamanin da ana iya diban yawun bakin ka a test a gwada shi a ga me yake cikin sa zamanin za a iya diban gumin ka a auna shi zamanin za a iya diban jinin ka a auna zamanin za a diba fitsarin ka bayan gidanka ko me ne dan adam ana gwada shi hawayen ka za a iya gwada shi majinan ka za a gwada ta a fitar da abubuwa da ke ciki zamanin da mutum zai iya zuwa yanzu nan zaka je 1000 zaka bayar ka hau kan computer ka yi bayanin duk wata cuta da take damun ka a duniya zamani ne na ilimi fa in zamani ya zo da abu bai kamata mu kare ta shi mu canja shi ba fa kawai mutum ya je wai wai hauka daji kawai mutum ya je shiga daji ya je ta saro itatuwa duk abin da ya samu ya sara a zo a dafa mu a ba ka sha kuma in ka mutu ka ce Allah ne ya kaddara to wannan ba daidai bane ba gaskiya to da wannan ne fa ake zo ake shan wai magani da ake sha irin maganin maza din nan maganin karfin maza shi nake so na kai gare shi jama'a wallahi kamata mutane su ji tsoron Allah wallahi mutum ya je a wurin mace kurin ya je isha magani ya taiwa matarsa azaba waye ce ai wannan waye yace ka je ka sha magani ka kara wa kanka karfi wannan ita matar ba ta da haƙƙi a shari'a ka fahimce ni fa kafin ka tambaye ni
malamin
mutane akwai masu keta da mugunta da neman biyan bukatar sha'awar sa ka fitar da kanka daga hayyacin da Allah madaukakin sarki yayi ka da je ka sha wasu kwayoyi ko ka sha wasu itatuwa mutum yazo ya fita daga hayyacin sa yazo samu matar sa ya kwana yi ne yana yi mata azaba yana saduwa da ita kawai saboda mu Hausawa ne mu musulmi ba mu da tsari kenan mutum yazo saboda an ce matar ka ce in ta matar ka ba ta da haƙƙi matar ka jaka ce ita mutum ya tsaya inda Allah ya yi shi na yadda idan mutum yana da rauni kamar ya samu ciwo ko wata larura ko wani abu ya sa ya dan samu rauni a matsayinsa na namiji akwai ƴan mukawimat abubuwa na ci abubuwa na sha da za su dan kara mutum nishadi su kara maka nishadi wannan ba laifi bane mutum amma mutum ya je ta diban kwayoyi da itatuwa yazo ya azabtar da matarsa ko ya azabtar da matansa gaba ɗaya akwai wanda fa an ce in sha maganin gaba ɗaya mata hudun gaba ɗaya ba mu ma magana rabon kwana saboda mayi ne shi habadu Allah kuma yanzu wannan shi ma shi kenan sai a dauke shi addini ya halatta shi waye yace a je a sha wani maganin karfin maza kaga mutum da lafiya a mota yana ta magana maganin karfin maza ko kunya ba wani ba a ji yanzu kai zaka ji dadi mutum yarka ka je ka aure da ita wani kawai je yana ya rinka diban magani ya zaina yana azabtar da ita shikenan mata an mai da su kamar dabbobi ko akuya ce ka daure ta a ce zaka yi mata wannan haka ai akwai abin tausayi a ciki
akan Allah wasu daga cikin irin waɗannan mazajen da kake magana sukan raya cewa idan suka sha wannan maganin sun fi dawo matan nasu bukatuwa tasu ta ƴa mace sannan kuma matan sun fi daukar sa a matsayin su na mazaje
idan har ita matar ita tace ka je ka sha wannan magani dan ka je ka biya mata bukatar ta ita tana so wannan ba laifin mutum yayi
na'am
ka fahimce ni wat akwai mata jarababbu fitinannu wanda su sun mai da gaba ɗaya rayuwar su wannan abin shine rayuwa wanda kuma ba haka bane wanda ba haka bane ba So idan muna magana ne akan hakkinta ita. So ita ta sariyar da hakkin tace tana so. Sai ka je tunda kai da yake kabusu ne ka je ka tashan maganin. Dan ka zo ka biya mata bukata. Amma ina so in sanar da kai abin da Ibn al-Qayyim ya faɗa.
Na'am.
Ibn al-Qayyim yana cewa yawan jima'i. Yawan jima'i, yawan saduwa da mace yana kashe mutum da wuri.
Na'am. Ya bar duniya kenan.
Kwarai kuwa. Daga cikin awarid abubuwan da suke sabbaba mutum ya mutuwar wuri yawan saduwa da mace. Kaji daya?
Na'am.
Na biyu in baka mutu ba na yadda dama mun sani kowa baya mutuwa sai kwanan sa ya kare. Amma shari'a ta tabbatar da asbab. Na biyu mutum bai mutu ba yawan saduwa da mace o ba ka fitar daga hayyacin ka na dan adam yana sa mutum makanta da mutuwar ido a ƙarshen rayuwarsa. Mutum zai zo gashi da sauran shekarunsa amma idansa zai tafi. Ganinsa zai tabu ko ganinsa zai tabu ga baki daya. Yawan jima'i yawan saduwa da mace. Sannan abu na uku yana cire wa dan adam karfi gabansa za su laka-laka a ƙarshen rayuwarsa zai zama a dan abu kaɗan da zai iya rike ba zai iya rike ba ko ba zai iya zama ba ko ba zai iya tsayawa ba sai zai rinka dogarawa da sanda saboda ai jima'i ai karfinka ne kake sawa a jikin macen ai wannan pressure din kokarin da kake ta yau kullun gobe kana ta yi kana ta maimaitawa
tafiyar da shi ake
shi yasa shari'ar musulunci ta yi adalci cewa shi jima'i ana yin sa ne a lokacin da ake da bukata. Wannan shine ga'idar saduwa da mace. Ku yi hakuri yan uwa ba mun fita bane daga layin da muke amma fa'ida ce mai muhimmanci kamar yaya haka Ibn al-Qayyim ya faɗa Allah ya masa rahama da sauran malamai. Wanda yake so ya zauna lafiya a rayuwarsa to ya bari ya yi jima'i lokacin da yake da bukata. Idan ya bukaci mace ya bukace ta lokacin da baya bukata to kar yayi. Kamar abinci ne ana so a ci shi lokacin da ake da bukata. Duk wanda ya mai da kansa kullun ciye to cututtuka za su yi masa yawa. Yanzu akwai mazan da sun mai da wani burgewa ne kullum sai sun sani da iyalinsu ba ci ne haramun ba ba ka fahimci ni ba ci ne haramun ba amma yanzu za mu gana ne akan ka'ida da masana
da shi kansa zai samu lafiya
kana da bukata kai ba ka da bukata ka to ina ga matan da suke takurawa mazaje su kullum sai sun yi kar mutum ya yarda da wannan mace ta mai da kai kullum sai ka ce doki kullum ka zo sai ta yi maka abin da za ta tayar maka sha'awarka kai jima'i wannan shi ma bai kamata mutum ya bari haka ta rinka faruwa ba.
Akarma kallawa ga lokacin zuwan mu sashen tallace-tallace ai bari mu je mu dawo sai mu dora da tambayar da nake da ita a cikin wannan shirin masu sauraro da mu bari mu leƙa sashen tallace-tallace kafin mu dawo mu dora daga inda muka tsaya.
رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح الببارك
فما سورة روبركا مدداوة أتكم وانا شريمي البركة نرى يواء بركوي وانا مكي تفتونا أكنسا ربما زال الله صلى الله عليه وسلم عبدالله أكرمك الله كان أتكم مغاناتا wannan abubuwa na maganin nan da ake akwai tambaya da nake so mu fahimta ni da masu sauraro wanda wani lokacin kamar yadda kai maganar kada miji ya yadda matarsa ta tasa shi kaza kaza irin wannan matsa abubuwa da sauransu za ga wani lokacin matar tana da bukata mijin bai da bukata ko kuma mijin yana da bukata matar ta ita kuma ba ta da bukata a wannan yanayin me ya kamata a yi
tayi yana iya faruwa haka din daidaito ne ake daidaitawa ake
na'am
ita mace tana da haƙƙi ga mijinta na alaƙa ta auratayya ita ma lokacin da take da bukata yana da kyau mijin ya amsa mata idan bai zai cutu ba duka shi zai mata ita ma za ta yi masa za su buƙaci juna amma ala hudud kada wani ya cutar da wani ina duk maganar da nake ina ayi magana wato ina magana ne akan ayi wato alaƙar ta saduwar ta wuce ka'ida ko ta wuce hankali ta wuce yanda aka saba ina fatan kana fahimta yanzu misali kamar yadda nayi bayani akwai matan da su suke sa mazajen su ke fada cikin wannan yanayi ai su ma matan akwai maganin mata da suke za su sha ai
na'am
wanda shi ma bai kamata ba zalunci ne a zalunci miji ai a jefa shi cikin wannan mutum dabba ne shi zai zo gaba ɗaya kullun aikin sa jima'i kullun kullun koyi kuma ba dare ba rana ina so na gaya maka ina yin wannan maganar ala ilmin ne fa kar ka dauka da ka nake gaya maka wallahi akwai mushkiloli akan wannan larura akwai matar da ta kawo kuka ta ce mijinta kowace ramadan sai ya karya mata azumi
inna lillahi
shi wai baya iya hakura
baya azumi shi
bai ba kuma wannan jima'in shi yake karya azumi so da ranar Allah zai baro kasuwa yazo ya karya musu azumi ya koma wannan dan Allah wannan hankali ne wannan kuma ya dace to duk in ka tuna irin wannan shaye-shayen magungunan ne da mutane suke zuwa suke yi kuma suna ganin wai mu yanzu abin da ake ganin wai jarumi shine mai wannan abu jarumi shi mai wannan ko kuma mace da suna hira da kawayenta ai bana barin sai bacci bana barin sai bacci ai in dai yazo gidana ni aiki rana aiki ne gidana kaza duk wasu maganganu na rashin ladabi na rashin mutunci rashin sani ya kamata sauransu kuma na gaya maka duk tasirin wannan shaye-shayen magungunan ne ko na mata ko na maza din gabaki daya amma yadda sanannen abu ne gashi nan duk a titi ana sayarwa masu mota masu a wheelbarrow za a zo ana sai da maganin karfin maza ko maganin mata ana maganganu na batsa na rashin ladabi a ga mutum da mutuncinsa a cikin mota ya bude baki da loudspeaker ya danna loudspeaker yana ta mu a zo a sai maganin kaza na batsa maganganu na batsa wanda mace za ta zo wuce gurin ko mai kunya Allah bai zai iya wuce gurin ba ai kaga wannan ba daidai bane akan gargajiyanci mu zo mu lalata addinin mu ai akwai mutunci ai akwai kunya ai akwai sanin ya kamata wani akura ma fa yake tura maganin akura kawai haka mutum zai je ya ɗebi maganin ya je ya ta danna wa mutane
rana ta yi mar duka
ba a ba lissafi ba a karanta ba a yi komai ba kawai mutum ya zo kai daga ganinsa ka san bai da kimtsi shi kansa ya zo ya ɗauki magani ya zo ya baka je ka sha ka jefa kanka cikin bala'i nan ana ba da labari ka sani ana faɗa wani ya je ya sha maganin irin wannan ɗin wallahi da ya sha maganin na ƙarfin mazan da ya je ya sha daga ƙarshe ya sha maganin ina jin ya wuce ka'ida sai da aka je aka tsatsaga gabansa da reza saboda kumburin da gaban yayi yayi abin nan da yawa wai jini ya fita alƙalli a dan samu sauki
akan kullu jeje nake karanta shi kuma wani ya sha irin wannan maganin zuciyarsa ta buga karshe a hotel sai ɗan uwansa aka kirawo aka ce su zo su dauke shi zuciyarsa ta samu matsala su je su man magani
to kaga musiba ba abin da bai faru ba shi yasa ne na tsaya ne bayanin nan ai dan na san mutanen mu suna da matsalar a kasuwa fa mutum kawai yana cikin kasuwa fa kawai an zo ana sai da magani kana zaman zaman ka kawai ka zo ne ya zo ya ɗebo wani magani wani itatuwa a robar faro ko robar suwan ya zo ya baka kaje ka zuba ka jawo kanka bala'i kowa ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi kowa tsaya inda Allah ya tsaye da shi
so akai makalla magana da kake ta kunyan nan wani ban Allah shi ma haka akai mar ya kira mai magani ya bashi naira 20 ya bashi sai ce alajik ciko kaza in na baka zaka kwana kana yin aiki a gaban sulkin sa akaram Allah
a'udzu billahi
tunda ya shiru ina ga bai kara dagowa ba
billahi minash shaitan rajim ka gani kaga rashin ai galiban yawan ma sai da wannan maganin tana tattare da rasar kunya da rashin ladabi daga ganin rashin kimtsin su ma bai kamata su dauki magani su baka bashi so muna kira ga mutane su zama wayayyu a addini wayayyu a zamani kuma a san ya kamata kuma galiban fa ba akan ilimi suke yi ba yanzu likita bai sai baka magani ba in yi kuskure je baka magani bai karanta ba za a iya penalty gare shi amma kawai mu yanzu a titi sai mutum yanzu yana tura kura ko yana tura wheelbarrow ko nemo ta tsohuwar mota ko ya dauko hayar mota yanzu yana ta rakadi a gari mutane sun bacci ya hana su bacci yana ta sai da sirin maganin da wallahi bai taba zuwa ya je ya zauna daidai da awa ɗaya aka koya mar ba buge-buge ne kawai kamakamin iska ne mutum da rana ɗaya sai wayi gari wai shi mai ba da magani ne saboda muna rayuwa a cikin al'ummar da bata san ƴancin kanta bata lura bata damu da lafiyar kanta ba to laiha an zo lokacin da yana cewa shi makami baya tasiri gare shi amma duk wannan bai ba an fafata da shi an ci nasara a kansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura masa runduna ya zama hadari kwarai da gaske ga musulmi shi Tulaiha Abubakar Allah ya kara masa yadda lokacin da ya karba halifanci ya kakkafa tutoci na yakan ahlul riddati waɗanda suka ƙaryata annabi suka ce akwai wani annabin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar ya aika masa Khalid ibn al-Walid a cikin sojoji mutum 5000 Khalid ibn al-Walid ya ji gamu da Tulaiha an tafafatawa an ci rundunar Tulaiha ta ninninka ta Khalid ibn al-Walid an yi ta yaki kwarai 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 da gaske har sai da ta kai ga mabiya Tulaiha suka ga kai anya ku da gaske ne wannan yana ana masa wahayin nan kuwa har sai da wani yake tambayar sai yana cewa Uyayna ibn Hisn kenan yana zuwa yana ce wai hal ja'aka Jibril Jibrilun har yanzu bai zo maka bane ya kai Tulaiha Tulaiha shi la a takaice dai sai da suka fanci ƙarya yake Tulaiha daman da awar ƙarya ne ba wani mala'ika da yake zuwa masa a ƙarshe yayin da awace Allah yana masa wahayi shi ma dai ya tabbata cewa annahu kazzabun mabiyansa fansarafu suka juya bayan suka tafi suka bashi shi da kansa Tulaiha bayan Allah ya karya shi bayan su Khalid ibn al-Walid da rundunonin musulunci sun ci nasara a kansa ya dabbatar wa kansa cewa shi dinnan ƙarya yake wannan da awar da yake ta annabta ƙarya yake ya dauki matarsa da dokinsa suka kama hanya suka gudu har ma yake cewa man safa aminkum an yaf'ala misla ma fa'altu wa yanju bi alihi falyaf'al yana yawan mutane dariya bayan ya halakar da su ya gudu yana cewa jama'a duk wanda zai iya abin da nayi ya aikata abin da nayi kuma ya tsira to ya je aikata shi kenan ya ce ku je kowa ya je yaki in za ku yaki ku je ku yaki dan dangantakanku da kabilarku amma ba dan addini ba ni dai ba addini na kawo muku ba ya ce fa amma dina fala din dangane da addini ni da awar da nake wannan fa da ita da awar shi annabin ne a ƙarshe ya ce musu to babu magana addini ya gudu ya tafi ƙasar Sham da nan ne yaƙin ya ƙare to amma alhamdulillah Tulaiha daga baya ya dawo musulunci kuma ya tuba aslama wa hasuna islamuhu ya musulunta kuma musuluncinsa ya yi kyau har ma ya fita ya je ya yi umra an ba da labarin tafiyarsa da umrar da ya je ya yi da ibadar da ya je ya je ya wuce ta Madina lokacin zai tafi Makka suka ce Abubakar Siddiq ga Tulaiha sai mana ya zo zai wuce daga Sham zai tafi bayan ya musulunta kenan ya dawo musulunci sai aka je aka zanta sai na Abubakar aka ce ga fa Tulaiha fa ya zo ya ce ma za af'alu bihi ko ma za asna'u bihi to me zan masa ni kallo anhu ku kyale shi faqad hadahu Allahu lil islam haqiqa Allah ya shirye da shi zuwa ga musulunci Tulaiha ya zauna a kasar Sham har zuwa lokacin da Allah ya dauki ran sayyidina Abubakar Siddiq Abubakar Siddiq ya kafa doka cewa kuma ya tsoratar da mutane duk wanda aka samu labari cewa ya taba yin ridda to idan an zo cikin futuhatul islamiyya bude na musulunci na yaki to kada a sa shi a bashi wani matsayi na shugabanci wannan ka'ida ce Abubakar ya kafa duk da mutum ya ridda ya dawo musuluncin sa yayi kishi bai gamsu ba a bawa riddaddi ya musulunta da fa musulmi ne ya ridda ya dada komawa to kar a bashi wani shugabanci na musulmi dan kada ya zo yawa musulunci illa ba a sani ba zato ne Abubakar yake a lokacin sayyidina Umar ya bashi dama ya zo ayi harka da shi amma kuma kada a bashi shugabanci Tulaiha ya zo ya yi wa sayyidina Umar ibn al-Khattab mubaya'a sun tattauna da shi kamar yadda malamai suka kawo ainihin wato kisar da labarinsa kuma cikin hikimar Ubangiji tabaraka wa ta'ala sayyidina Umar ya yi itirafi da shi ya gamsu da dawowan nasa na musulunci har ma Umar wata ran yake ce da shi kai anta qatilur rajul salih ukasha ibn mas'an kai Tulaiha kai ne ka kashe ukasha ibn mas'an da sabit ibn akram kishi wallahi la uhibbuka abadan wallahi bazan sake son ka ba har abada kai ne kashe wannan mutane to shi talaiha mutum ne fasihi jarimi wanda ya iya magana take ce ya amiral mu'minin wannan mutane daga ainihin wato ambata mun cewa na kashe su ada ai Allah ne so ya girmama su Allah ne so ya girmama su ya ba su shahada a hannuna ni kuma Allah ya girmama ni bai wulakanta ni a hannun su suka kashe ni ina kafiri ba ka duba ta fasaha da kai ka kashe wani da wani cikin manyan mutane masu daraja masu kima kai ka kashe su wani da wani yace a Umar yana zargin sa yana cewa har abada bazan sake kaunar kan so ka ba Umar sai laiha sai yake cewa yo ai wadannan Allah ne ya ba su girma tun da sun yi mutuwar shahada ni kuma Allah bai wulakanta ni ba ya kaddara mun na mutu a hannun su a wulakanci yace kuma wa'innan nasu qad yatasaluhuna ala shana'ani ana iya samun sulhu daga baya a yayin da aka samu gaba da kiyayya a tsakani wannan zance da Dulaiha ya faɗa ya burge Umar ibn Khattab matukar burgewa ya ji daɗi kwarai da gaske Dulaiha ya zauna ya ci gaba da rayuwa a ƙarƙashin tutar musulunci yana mai jihadi saboda Allah an ce a shekara ta 14 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga cikin ko ya fita ya shiga cikin rundunar yakin Ustad ibn Abi Waqqas a lokacin da aka ji za a bude Iraq fatil Iraq kenan shekara ta 14 da shi aka je a lokacin sojojin musulmi sun fi mutum 30,000 daga cikin su akwai mutum 3,000 daga kabilar Bani Sa'ad Dulaiha yana cikin su amma dai ba a bashi damar yin shugabanci ba duk da jarumtarsa da kwarewarsa akwai rundunonin sojoji na Farisawa su kuma sun fi a lissafin aka ce sun fi mutum 120,000 mayaka ne gaba daya Sa'ad ibn Abi Waqqas ya so ya tura dan leken asiri ya je ya binciko musu abokanan gaba dan a zo ba da labari to kuma idan an zo irin wannan manyan mutane ake turawa jarumai marasa tsoro da sauransu to kuma gashi Dulaiha yana ciki almuhim dai ba a bashi wani shugabanci ko wani jagoranci ba kamar yadda Sayyidina Abubakar ko Sayyidina Umar ya faɗa Allah ya masa rahama watakila wanda zai ce a to gashi ya musulunta kuma amma ya za a haramta masa abu ya ce shi shugaba yana da dama shugaba a matsayin shugaba yana da dama ya kafa doka an bata saba Allah ba a irin tsarin da yake ganin zai iya gudanar da ainihin wato mulkinsa ijtihadi ne yayi kuma idan yayi ijtihadi bai saba shari'a ba Allah zai bashi ladai in bai kuskure ba Dulaiha a ƙarshe Imam Zahabi yana bayani cewa ya je na Hawand ya yi yaƙi kware a can ya yi shahada a can ya mutu ka duba ikon Allah ya ridda ya yi da awarci annabi ne daga baya ya musulunta kuma har ma ya samu shahada Allah ya yarda da shi ya zo Hafiz Ibn Hajar yana bayani kamar yadda ya zo a cikin Nukat al-Ibn Salah cewa ko da mutum sahabi ne ya ridda ya sake da walau ta khallada riddatun ala al-asa za a ci gaba da ambatan sa sahabi ne shi yasa muka kawo tarihin wannan Dulaiha ibn Khuwailid a matsayin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama da karshe Allah yana cewa qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim da inda Allah yake faɗa a cikin suratul an'am kataba rabbukum ala nafsihi rahmata annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim wanda da yayi israfi ya wuce gona da iri yayi zalunci ko ya barna a rayuwarsa addinin sa kada ya dauki tsammanin rahmar Allah la taqnatu min rahmatillah lalle Allah yana gafarta zanubi gaba daya kuma shi mai gafara ne mai tausayi ne tabaraka ta'ala ubangijin ku ya wajabta ya rubuta maka kansa cewa zai jin kai zai yi tausayi duk wanda ya aike mummuna a cikin ku bi jahalacin da jahilci da kuskure sannan sai ya tuba bayan mummunan aikin da ya aikata ya kuma gyara fa aslaha wa aslaha fa innahu ghafurur rahim fa innahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne wannan sai yake nuna mana cewa duk inda mutum ya kai ga sabon Allah yayi tsammanin insha Allah in ya tuba Allah zai gafarta masa wannan kissa ta Tulaiha tana mana albishir cewa musulunci yana da tausayi musulunci yana da jin kai koda ta kama mutum yayi abin da yake na laifi ne na kuskure ne so babu laifi in ya tuba Allah madaukin sarki zai yafe masa in ya so Allah ya mana rahama gaba daya wannan shine karshen abin da zamu faɗa akan wannan bawan Allah na Tulaiha da kuma abin da yazo mana a cikin dan takaitaccen lokaci zamu dakata anan sai mu ji tambayoyi insha Allah
amma sauraro lokaci ne na tambayoyi duk da lokacin yana kararin mu na karewa lambar da za ku iya tura mana sakon ka ta kwana 0800662000885 akan wakan lauga wata tambaya da yake cewa malam ta yaya mutum zai gane maganin wukar wanda ba shirka a ciki kuma malam kin lokacin sahabbai ma akwai maganin wuka sako daga Ali Bishasha
na farko dai duk abin da mutum zai ya kai shi ga fadawa cikin shirka ko bid'a ko sabon Allah bai halatta yi shi ba ni ban da alaka da wani magani na kaza da kaza ballantana in ce ma ga magani kaza yanda za a tantance amma dai wai inda ma wani zai ce wai yana bukata ne sai ya sha wannan maganin to ya tabbatar in an bashi maganin to sai samu malamai musu bayani ga yadda malami magani yake sai su mai bayani inda shirka ciki za su gane yanzu shi wannan mai tambayar ga in yana da maganin ne an bashi to sai ya bugo sai ya magana yace ga magani na kaza da kaza da kaza ga yanda ake amfani da shi ga yadda asalin shi yake ga yadda ake amfani da shi idan yayi bayani kaga sai ayi gane akwai shirka a ciki ko babu shirka a ciki
wannan kamar wata ka'ida ce amma kenan
haka haka bare da gaske amma yanzu ai ban iya ce mai magani kaza ma tunda ni ban san magungunan ba ban da kuma alaka da su kuma ni ban yadda da ban gamsu da shan su ba
to akan kala yake cewa dama tun lokacin sahabbai akwai maganin ka wannan
zaman wannan bazan iya cewa ba amma dai nan sa a cikin tarihi shi wannan Tulaiha yayi da'awar cewa makami baya cin sa to amma ba zan iya cewa wai dan ya sha wani magani bane sai dai in ce saboda yana ganin shi annabi ne tunda ya ma musu babbar ƙarya ma yace ma ana masa wahayi dan ya ce wuka ba ta cin sa kaga ai ba mamaki zai iya cewa Allah ne ya hana wuka ta ci shi kenan kewa ba yana nuna cewa suna shan maganin wuka bane a wancan lokacin wallahi alam
to malam ga wata tambaya yace salam dan Allah ne tambaya ta shi ne wai akwai sabani tsakanin Muawiya da annabi
babu
kuma lokacin annabi Muawiya nawa ya rayu da su sako daga
Zainuddin wani irin tambaya ne wannan ala ayi hal dai
na'am
ala ayi hal akwai ruwayoyi na ƙarya mun taɓa yin bayani lokacin da muka yi tarihin Muawiya dan uwa zai iya zuwa ko rediyon su bashi na yi ɗauki lokaci mai tsawo muna magana akan tarihin Muawiya zama da yawa da shibohin da aka yi ta kawo akan Muawiya akwai ƙarirai yana daga cikin malaman hadisi suna bayani cewa Muawiya yana daga cikin mutanen da aka fi kowa yi musu ƙarya so maganganun da ake yadawa shawai yana da musabani da annabi a yayi kaza yayi kaza duk wannan maganganu ne na ƙarya maganganu ne na banza Muawiya ya rabu lafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma marubuci ne sakataren annabi ne ma sallallahu alaihi wasallam karewa da yana da sabani da annabi annabi zai sashi zama sakataren sa duk wata magana da za a kawo ko ake kawowa ana yi ne don wata manufa da waɗanda Allah ya jarrabe su su kuma ba su da aiki sai dai su rinka zagin sabon annabi suna zagin bayin Allah waliyan Allah na kwarai wanda Allah ya shaida matsayin su da darajar su duk wata aya da tazo alqur'ani cike magana akan falalar sahabi Muawiya yana ciki duk wata aya da ce a mutunta sahabbai a girmama su cewa ƴan aljanna ne Muawiya ibn Abi Sufyan yana ciki to ya wani zai zo ya bude maka magana ya bude maka baki ya je ya ce maka wai wai yana sabani da annabi to me sabanin
to aka maka lawo
ne bane kuskure ne sharri ne to Allah ya gyara wani halin
aka maka lawo ga ta tambaya da ake cewa mallam ya ce jima'i yana kawo mutun ya mutu da wuri
ni ba ni na
fada a iyakan namiji ya kare ko har mace
mutane su rinka fahimta abubuwa kuma kaga wannan tambayar ba haka bace
na'am shi yasa na karanto ta duk da lokaci ya riga cin mana
ibnu qayyim ne bayani Allah masa yawan jima'i a yi shi wuce ka'ida yawan jima'i ko namiji ko mace a wuce ya wuce ka'ida musamman namiji da yawanci shine a yake zuwa ya yi galiban shi yake zuwa yake bukatar yayi din jarabar da masifar yawanci tana kan maza ne ibnu qayyim ne fada mutumin da yake yawan yi ya wuce ka'ida yana da shin sababban da zai sa mutum ya mutu da wuri ko ya sababun
rayuwa
da sauransu haka ibnu qayyim yawan yi ba wai yin jima'in ba ya gyara tambayar sa yawa hasan mutane su ba sa Allah ya sauke Allah ya gyara mana halin mu Allah ya gyara mana halin
mu akan kallon ga lokaci ya ga cin mana
subhanallahi subhanallahi alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma sauraro iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu mai albarka na rayuwa a barkoi a madadin shugaban wannan tasha mai albarka Amar Ghazali Yakubu Asma'u Sadiq shugaban shirye-shirye Abba Haruna ya sada na da ku Aminu Qadir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فقط في الأرض باقونا
الإفم مرير زمان
ya ku gayyar amare da sauran al'umma masu bukatar kayan wuta na kamfanonuwa da dama masu karko ta aminci to ku garzayo shimfiɗe dan kamfanin Sana Aminu Electronics Store ku samo kala-kalar kayan kawa daga kamfanonuwa da dama kamar kayan kamfanin Toshiba Hisense Tamakul Nexus Sharp da kayan kamfanin Solstar Sana Aminu Electronics Store sun tanadar muku fridge mai rike sanyi ragagau da TV plasma mai dadin kallo tangararau ga injin wanki mai wanke kaya kalkal ga AC mai amfani da karamin injin wuta suna da gas cooker mai sauran girki hadi da shot glass babu shakka kamfanin Sani Aminu Electronics Store shakurkun dumne sannan kowane kaya kuka siya akwai kyauta ta musamman da za a baku addressin su yana nan a number 57 kan titin Ibrahim Tayo ko ku kira number waya 080-333-7772 ya cikin soji Nagode da saurara ta da zakuyi matafiya dan aiki ne da niki-nikin da kwansa kwanku daga sabuwar tashar tafiye-tafiye da aka yi wa suna Welfare Transport Limited da ke cikin garin Kanan Dabo suna zuwa garuruwan da suka dar da Kano zuwa Lagos Lagos zuwa Abuja daga Kaduna zuwa Lagos Sokoto zuwa Lagos sabuwar tashar Welfare Transport Limited suna zuwa ko'ina a duk fadin Najeriya motocinsu suna dauke da AC da tsayawa domin yin sallah akan lokaci dan gadawa babu attachment da ake kira karere tashar Welfare Transport Limited suna da reshi a garin Lagos Ido Shopping Complex da kuma Abeokuta Expressway Super hadi da Alaba Bus Stop Line Gidan Dambe da kuma Kaduna Mando Garage a sabon gari New Road Park za ku iya samun su a babban ofishin su dake unguwa 3 kusa da Dokin Cafe dan karin bayani ku kira lambobin waya 090-17-46-07 ko kuma 070-60-4-8-1-6 dan aiki ya isar da sakonsa daga shahararriyar tashar Welfare Transport Limited
When you fight with touch
Aha!
Hey, that's a kyo
Noa!
When you fight with touch
Ungod!
Baby, we are company, that's a kyo
Kaya
Zakata,
Kowan
Bikiza,
Aku,
Bikiza,
Apazamaza,
Ampanida, Renew,
Ampanida, Renew,
Beda, Ampanida. amfani zaka yi
kyau new starch akwai na ruwan sanyi na face awa da aerosol format
Maza hanzar ta ka kawo ledoji 15 ne Indomie Super Pack da Hungry Man da Bella Full Pack ko Giant Pack na da dadiyar taliya ku ta Indomie Noodles hakan ne zai ba ku damar samun taliyar Indomie mai gram 70 a kyauta ledojin da za a kawo dole su kasance na taliyar Indomie da aka yi a watan Mayu shekarar 2019 wannan garabata za a gama ta ne a watan Satumbar shekarar 2019 taliyar Indomie mai dauke da dadanan da ke gamsar da ku da ƙara kuzari
أنوار وجهك راحة الأرواح وجمال ذاتك ثروة الأدراح
shugaban kungiyar samarin kadiriya nasiriya na kasa Sheikh Said Musa al-Qasimi ne Maulana Dr. Sheikh Muhammad Nasir Kabara radiyallahu ta'ala anu khadim rasul na farin cikin gayyatar ɗan kuwa Muhammadawa gagarumar hallarar bandiri da zikiri a munasabar ziyarar shehunan tarikar halwatiya ustakiya da kuma shugabannin tarikar na kashabandiya khalidiya daga kasar Turkiya karkashin jagorancin shugaban kungiyar samarin kadiriya nasiriya na kasa wanda za a yi kamar haka a ranar asabar 21 ga watan 9 shekara ta 2019 da misalin karfe 2 na rana za a gabatar ne a ma'ahad Sheikh Nasir Kabara Gwale Kano Allah ya bada ikon halarta amin
limdina hukulubuna mamluatun bilawil raika ya nabizai
sauraron shirye-shiryenmu kai tsaye kula da bemu a www.dalefmkano.com ko a shafinmu na facebook dalefmkano 88.5
a kowane yaushe kasance tare da mu
Thank you.